أخبارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Talata, yau muna 4 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1446, wanda ya zo daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsiri suratul mu'minun, wanda a yau insha Allah za mu tashi daga aya ta 72. Bismillah ma'ala abubakar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am tas'aluhum qarjan fa qaraju rabbika qayyim. وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, am tas'aluhum kharjan, ko kuma kana tambayar su wani lada ne, fa kharaju rabbika khair, ladan ubangijinka ya fi maka alkhairi, wa huwa khairur raziqin, shine fiyayyen mai azurtawa. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, lalle tabbas kai kana kiransu zuwa ga tafarki madaidaici. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. كُمَا لَلَّي وَدَنَّ بَاسَا إِنْ إِمَانِي دَرَانَ اللَّهِرَا سِنَا بَوْدِي وَتُوَنَّا تَفَلِكِي. الله سبحانه وتعالى هنا تشيغ بدا لا لا تأذر الركن دا كافري زاسو إيا باير وا نلشن إن إيماني دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باين أكراتن دا يغباتا mun ji uzuri guda 4 da za su iya bayarwa wanda ya hana su yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda da alqur'ani, da Allah ya ambaci duka waɗannan uzurruka nasu ya kuma rusa su. To wannan ma yana daga cikin abin da watakila wasu su ki yin imani ko dan saboda shi, a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu wata tara ko wani lada da zai rika karba a gurin duk wani wanda zai musulunta, yace duk wanda zai musulunta sai ya bayar da wani abu tukunna an karba a hujjansa, sannan a bashi kalmar musulunci. Ko kuma suna tuhumar sa sallallahu alaihi wasallam da cewa ya kirkira addinin musulunci ne, ya zama mai kira zuwa ga addinin musulunci don ya tara kuɗi, don ya tara dukiya, wato neman dukiya ce ta sa shi yake kiransu zuwa ga musulunci, su haka ba za su ɗauki kuɗinsu su bashi ba. To shine Allah yake rusa wannan uzuri da zai iya yiwa wasu daga cikinsu su yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan zargi. Kuma sun yi ɗin hakan saboda akwai sanda suka kirawo annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato su manya-manyan Qurayshawa a Makka, suka kirawo ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna tambayar sa wai me yake so ne, me za su yi masa ya daina wannan da'awar da yake yi na cewa a bauta wa Allah shi kadai. Shin mulki yake so? Idan mulki yake so, shikenan sai su dora shi akan kujeran mulki ya zama shine sarkinsu na gaba daya. idan kuma kudi yake so to sai tsara masa kudin da babu wanda zai kai shi kudi a yankin sa, idan kuma aure yake so za su kawo tsara masa ƴan matan Qurayshawa ya zabo ci ta kowace kyau su aura masa. Saboda haka kaga ashe cikin irin abin da suke zargin sa da shi akwai maganar cewa watakila ko yana so ne ya tara kudi, don haka ya kirkiri addinin musulunci, ya kirkiri alqur'ani yake karantawa. To shine Allah subhanahu wataala yake musu martani akan wannan zargi, am tasaluhum kharjan, ya rasulullahi kana tambayar su kharjan, wato wani lada ne wanda sai sun bayar sannan suka karbi musulunci? Kowa ya san ba haka bane, saboda waɗanda suka shiga musulunci na farko-farko yawancinsu ma wasu bayi ne, wasu talakawa ne marasa gata, ba ma masu wadata ba ne, marasa wadata ne irin su Ammar ibn Yasir da mahaifiyarsa, da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya, irin su Bilal, irin su Khabbab ibn al-Arat da ire-iren waɗannan waɗanda yawancinsu ba su da gata, su ne suka karɓi musulunci. Saboda haka kaga da biya ake yi a shiga musuluncin da waɗannan ba za su riga sauran manya-manyan Qurayshawa shiga musulunci ba. To tun daga nan za ka san cewa wannan tuhumar banza ce, ba ta da tushe, ba ta da wato inganci. Saboda haka annabi baya tambayar su, kamar yadda Allah yake cewa am tasaluhum ajran fahum min mughramin muthqalun, ko kana tambayar su wani lada ne su kuma ba su suka sun yi musu nauyi, akwai nauyi a kansu na ba su suka, don haka ba su da abin da za su baka? Duk ba wannan ba ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran annabawa da suka gabace shi ba su taɓa tambayar mutanensu wani abu na lada ba a kan abin da suke kiransu zuwa gare shi na musulunci, ba wanda ya taɓa cewa a ba shi wani abu. Allah ya gaya wa manzansa, qul ma sa'altukum alayhi min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid, idan ma zan tambaye ku wani abu na lada to duk abin da zan karba ma zan mayar muku, zai zama naku ne. Wato da a ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce su ba shi wani abu wanda zai zama kamar wato lada ne ko jingaci ta shigar su musulunci, to ƙarshe ma zai mayar musu da shi ne, su za su mori abin. Yace in ajriya illa ala Allah, ni lada na yana wajen Allah kawai, Ubangiji shi ya ɗauki alhakin biya na akan abin da nake yi na da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan a wani guri yana cewa qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin, ni bazan tambaye ku wani abu na lada ba, kuma ni bazan matsa wa kaina sai na zo muku da wani alqur'ani wanda ya daidai da san zuciyarku ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba tambaye su wani abu ba, imma akwai wanda abin da ya tambaye su shine zumunci, su duba zumuntar da take tsakanin su, kamar yadda yake cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, bana tambaye ku wani lada sai dai soyayya ta zumunci, kasancewar ku ƴan uwana Larabawa Qurayshawa da duk taso a cikin ku, kuka sanne na san ku, kuka san komai nawa. Saboda haka wannan zumuncin za ku duba, amma ba maganar in karɓi wani abu a wajenku ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya karɓar wani abu a gurin wani saboda zai karantar da shi addini ko zai ba shi musulunci, da ba cewa ya kawo masa rago ba, ko sai ya kawo kaza ko sai ya kawo kaza, bal ma shi yake ɗauka ya bayar, shi yake ɗauka ya ba wasu domin ya lallashi zukatansu. Babu wanda ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kyauta da abin da yake da shi, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala, kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril yatadarasuhu al-quran. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ta alkhairi, annabi yafi iskar da muke shaka kyauta ce kuma sanda kyautar sa ba take ƙara yawaita shine lokacin da azumi ya shigo lokacin Ramadan kyautar da yake da ita takan dindinku annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari yana cewa da a ce yana da dukiya kwatankwacin Uhud ta zinari to ba zai yi sha'awar a ce ta kwana a wajensa ta kwana uku a wajensa bai rabar da ita ba ce da yana da dukiya kwatankwacin dutsen Uhud na zinari ba zai yi sha'awar a ce ta kwana uku a hannunsa ba tare da ya rabar da ita ba sai abin da zai bari na bashin da ake bin sa wanda zai biya shi yasa Anas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas wa ashja'a an-nas wa ajwada an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyau yafi kowa jarumta yafi kowa kyauta hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da musnad da musnad da imam ahmad da sunan an-nasa'i hadisin al-harith al-amr ibn al-harith radiyallahu anhu yake cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan illa baghlatan shahba allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha fi sabilillah annabi sallallahu alayhi wasallama har ya koma ga Allah bai bar wani abu da za a gaje shi ba bai bar dinari ba bai bar dirhami ba bai bar wani bawa ba ko wata baiwa wanda za a iya kamawa a kai kasuwa a sayar a ce an samu kuɗi duk bayan da suke a wajensa ya yanta su mazansu da matansu ba abin da ya bari sai alfadararsa wacce yake hawa sai kuma makaminsa wato takobinsa na yaƙi sai wata gona wadda ita ma ya bayar da ita fi sabilillahi saboda babu abin da ya bari mu tuna da maganar Nana Khadija radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin farko ya zo wajenta a tsorace daga cikin abin da ta faɗa na sifofinsa take cewa wallahi la yukhzika Allahu abadan na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta ka ba sai ta shiga fadar irin alherinsa tace innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum wa taqrid dayf wa tu'idu ala nawaibil haqq tace Allah ba zai tozarta ka ba saboda kai mutum ne mai sada zumunci mutum ne wanda yake daukar dawainiyar wasu yake dora wa kansa dawainiyar wasu sannan yake ba wa mutane abinda ba su da shi sannan kuma yake wato karrama bako sannan duka wani abu in ya taso na bukata annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da taimako a kansa hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai karbi wani bashi da annabi ya karba a wajensa fa'aghladha alqawl ya kausasa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama magana wani lokaci akan zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana buƙatar wani taimako idan ba ya da shi sai ya ce a je gurin wani a karbo masa kaza wani lokaci dabbobi ne shanu ne wani lokaci raƙuma wani lokaci kayan abinci sai ya sa a karɓo masa sai ya ba wannan mai tambayar to a irin haka aka karɓo kayan wani baƙawi annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune cikin sahabbansa sai ga wannan mutum ya zo ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya masa maganganu masu kaushi saboda ya karbo abubuwansa a matsayin bashi har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yunkura domin su yi maganinsa annabi ya ce ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqalan ko rabu da shi duk wanda yake da haƙƙi yana da bakin magana tunda har mun karɓi kayan sa to yana da bakin da zai ce wani abu ku kyale shi sannan sai ya ce utuhu sinnan mithla sinni ku ba shi dabba irin mai shekarun wanda aka karba a wajensa sai suka ce ya rasulullahi illa amsala min sinni duk dabbobin da ake da su sun fi nashi shekaru wato manya ne sun girma abin da aka karba a wajensa annabi ya ce utuhu fa inna min khairikum qada'an fa inna min khairikum min ahsanikum qada'an ku bashi wanda ya fi ku alkhairi shine ahsanakum qada'an wanda ya fi ku iya biyan bashi saboda haka annabi ya dauka aka bashi dabbar da tafi wacce bayar duk da cewa ga irin cin mutuncin da yayi inda a ce irin mu ne zai masa mu'amala to na farko dai sai an sama shi tukunna tunda har yazo ya faɗi babban magana ba fa cinye masa haƙƙinsa aka yi ba sannan kuma an tashi ba yadda za a bashi abin da ya fi wanda ya bayar in ma a cikin dabbobin da ake da su a lokacin babu irin wannan to ko dai a ce ya yi cuko ko kuma a je a karɓo wata a gurin wani daidai wacce ya bayar a bashi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana muna tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana sanye da wani mayafi da aka saka shi a najran mai kauri wato gefansa an yi masa cin baki yana da kauri can sai ga wani bakauye yana sauri ya zo ya cimma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kama shi da wannan bargo ya kama wannan bargon ya shako annabi ta baya har Anas yake cewa sai da naga alamar wannan bargon yayi masa alama a wuyansa sai yake cewa murli min malillah kai umarni a bani daga taskar Allah wato kudin da ka karba na jama'a na zakka ka ce ni ma a bani a ciki me kuke zaton annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi masa akalla abinda irin mu za su yi masa a hana shi in ma ba a dauki mataki a kansa ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya waiwaye shi yana masa dariya ya ce da shi aje a bashi shikin aka bashi ya tafi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyauta wacce wani lokaci ma takan dima wuta wanda aka yi wa kyautar imam muslim ya rawaito hadisi daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a taba tambayarsa wani abu ba ya ce babu ba a taba cewa kaza ake bukata a gurinsa ba ya ce babu wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya bashi tarin dabbobi ghanaban baina jabalai wato tarin dabbobi ƙananan dabbobi saboda haka ya kora su ya koma zuwa mutanansa yake cewa da su ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqa ya ku mutane na ku musulunta nazo daga wajen muhammadu wanda yake bada kyautar da ba tsoron talauci shi yasa lokacin da aka yi fatho khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki abinda aka samu na ganimar yaki na fai'i a lokacin ya bawa abu sufyan ibn harb ya bashi raqumi 100 ya bawa safwan ibn ubayya raqumi 100 ya bawa uyainata ibn hisn al-fazari ya bashi raqumi 100 haka nan ya bawa al-aqra ibn habis raqumi 100 ya bawa abbas ibn mirdas shi ma raƙumi 100 ga lissafa raƙumi 200 a lokaci ɗaya ɗauka ya ba ma wasu waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba baƙi ne a cikin musulunci kuma wasu a cikin ma mutanensu masu wadata ne suna da shugabanci a cikin mutanensu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan kyauta ya ba su shi yasa safwan ibn umayya kamar yadda yazo cikin musnad imam ahmad daga sa'id ibn al-musayyib yake cewa safwan ibn umayya yana cewa wallahi laqad a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma a'tani wa innahu la abghadu an-nas ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la uhibbu an-nas ilayya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki kyauta ya bani a lokacin da nafi wato nake nafi kinsa sama da kowa a lokacin da nake masa matsananciyar kiyayya bai gushe ba yana ta bani har sai da ya zanto nafi san shi sama da kowa wani mutum yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad yayi wato ya musulunta a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki wani abu ya bashi saboda haka sai ya tafi a lokacin da yazo ya musulunta ne dan a bashi wannan abu yazo ya karbi wani abu dan wato dan a bashi wani abu ya musulunta da annabi ya bashi ce to wannan mutum ba a kai yamma ba sai da ya zanto الإسلام أحب إليه وأعز إليه من الدنيا وما فيها. يزنتو يا في سب مسلينشي سمد الدنيا دا أبن ديك يتكينتا. دعاك ما إكي صلى الله عليه وسلم با وان دا زاعتهما دا چي وانا نيمان أبياش وانا أبو بني أكن دا أود ديك. شي يكي كشي أبن ديك دا شي دومين يغا چي وا متاني سنفهن چا الدين مسلينشي سنكر بيشي. Daga koyaushe cikin hidimtawa sahabbansa yake abinda duk yake zuwa a hannunsa ba zama yake ba wani lokaci gidansa akan zauna ba a dora abinci ba ai kwana uku ba a dora tukunya ba ba wai dan ya rasa ba a'a kullun cikin kawo wa ba'iki sallallahu alaihi wasallam ake yi kyaututtuka da kuma abinda yake zuwa gare shi na kudin fai'i dukiyar fai'i da sauransu da na zakka da ake karba to amma wannan ba abu ne da yake dauka ya boye saboda maslahar sa shi kadai ba dan yana daga cikin dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan ajewa wato idan an samu wadata kamar bayan yakin Khaibar da aka samu abin da ake samu daga Khaibar yakan ajewa matansa abincin shekara to amma duk da haka wani lokaci akan wayi gari kamar yadda Nana Aisha take cewa ayi kwana uku ba dora abinci a gidansa ba to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa fa kharaju rabbika la danda ubangijinka zai baka aka jingina wannan kharaj din wato ladan zuwa ga sunan ar-rab ar-rab shine ubangiji wanda yake mahalicci bai kula da bayin sa bai kula da halittarsa wanda yayi su ya busa musu rai yake kuma kula da dukkan abin da rayuwarsu za ta tsaya da shi yake ba su ci da sha da arziki wannan shine ar-rabb to sai aka danganta kharash din zuwa ga ar-rabb dan a nuna cewa cikin kulawa ubangiji subhanahu wataala zai bashi da kharaj wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman lugha sun ce duk abu daya ne ko a ce al-kharaj ko a ce kharaj wasu kuma sun bambanta sun ce al-kharj ma tukhrijuhu bi tib nafsik wal kharaj ma lazimak abinda duk zaka fitar da san ka kana so ka dauka ka bayar shi ake kira kharj kharaj kuma abinda ya zama dole sai ka bayar kamar haraji da ake cewa a Hausa ana cewa haraji kaga ba zabin ka bane karba ake kana so baka so shine haraji har ma idan aka ce za a yi wani harajin a ta rigima ce ba a yadda ba za a kara wa mutane a tsawwala musu rayuwarsu ta yau da gobe saboda haka shi kharaj wasu daga cikin malaman lugha suka ce shine abinda ba da san ka ba sai ka bayar sabanin kharaj wannan wani abu ne wanda zaka bayar da kana so anan kaga abinda za su bayar an kirawo shi kharaj saboda a nuna cewa ba wani abu bane da ya zama tilasu bayar su za su bada da radin kansu bai tabbaye su ba da su bayar da radin kansu abinda kuma ubangijin zai bashi sai aka kira shi kharaj dan a nuna maka cewa ubangiji subhanahu wataala ya lizimtawa kansa wannan ya dora wa kansa alhakin dukkan wani abu wanda yake bayan kasa ba min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دكان wani abin da yake tafiya a bayan kasa Allah ya daura wa kansa shi zai ciyar da shi. Ubangiji subhanahu wataala da ya halicci bayinsa ya ba su rayuwa, bai ba su haka nan kawai ba, bai halicce mu ya saukar da mu a bayan ƙasa ba, kuma ya ba mu ba ci ba sha ba abin da za mu rayu da shi. Ubangiji tun daga farkon halitta da ya yi annabi Adam ya sa shi aljanna cewa ya sace fa kula mina haythu shi'tum ragadan, ku ci duk abin da kuke so a yalwace na gidan aljanna. Hakanan bayan an sauko, Allah subhanahu wataala ya biyo dan adam da arzikinsa, fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, arzikin dan adam yana tare da shi. Saboda haka Allah subhanahu wataala bai kuntata wa bayinsa arzikinsu ba. Duk wani rai da Allah ya halitta yana halitta sane da arzikinsa, da cinsa, da shansa, da suturarsa, da duk abin da zai mallaka a rayuwarsa, tun yana cikin jariri, yana cikin mahaifiyarsa. Allah subhanahu wataala yake sa mala'ika ya rubuta wannan. Saboda haka kowa da arzikinsa. Shi yasa a hadisin Hudhaifa da waninsa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Mala'ika Jibrilu ya zantar da ni cewa, ya rada min cewa babu wani rai da zai mutu sai ya cinye arzikinsa ƙarƙarab. Yasa annabi ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokar Allah, ku kyautata hanyar nemanku. Wala yastahwiyannakum istibta'u rizqikum an tatlubuhu bi ma'siyati Allah fa inna ma 'inda Allahi la yunalu bi ma'siyati. Kada jinkirin arzikinku ya sa ku rika neman sa da ta hanyar saban Allah. In kuka yi hakuri zai zo ya same ku. Abin da yake wajen Ubangiji shine arziki. Fabtaqu 'inda Allahi rizq, arziki yana wajen Allah, don haka ku nema a wajensa. To saboda haka arzikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wajensa, babu wanda alakarsa take da ƙarfi tsakaninsa da Ubangijinsa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Alakarsa tana da ƙarfin gaske da ba zai yiwu ba a ce wai ya waiwaya yana neman wani abu daga wajen wani, har a ce ya sanya da'awarsa ta zama hanya ce ta neman kuɗinsa ko tara dukiya. Alaƙarsa da Ubangijinsa ta fi ƙarfin wannan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa nutsuwa a zuciyarsa, ya san cewa duk abin da yake nashi ne zai same shi. Don haka bai yadda ba a ce ya tafi yana roƙon wasu saboda kawai ya ba su musulunci ko ya karantar da su musulunci. Don haka fa kharaju rabbika, kuma aka dingira su abinan sunan ar-rabb din zuwa zamirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai fa kharaju rabbika, dan a nuna maka darajar wannan arzikin da Allah subhanahu wataala zai bashi. Wa huwa khairur raziqina, shine fiyayyen masu azurtawa, shine fiyayyen masu azurtawa. Domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke ba da usulun rizq. Duk wani wanda zai zama sanadiyar samunka, to ba zai iya zama sanadiyar ba, ba za ka iya samun abin da ka samu sai bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada abin. Idan mai wadata ne cikin wadatar sai ɗauka ya baka, waye ya ba mai wadatar wadatar? Allah ne. Inda bai bashi ba zai samu abin baka ba. Saboda haka asalin abin daga Ubangiji ne. Saboda haka shi ne mai bayarwa, shi wannan sila ne, shi wannan sanadiya ne kawai. Amma mai asalin abin shi ne wanda ya yi abin. In wani ne ya ɗauki abinci ya baka, abincin nan waye ya samar da ruwan da ya sauka a ƙasa, waye ya fitar da tsiron da ya fito daga ƙasa, waye ya samar da irin da aka shuka? Duk Allah shi ya yi wannan. Saboda haka in ya zama abinci ya ɗauka ya baka, in aka koma tushe gaba ɗaya Allah shi ya bayar da abin. Saboda haka shi wannan sila ne. Misali na kurkusa, ɗayanmu magidanci da zai je kasuwa ya sayo kayan abinci, shinkafa, man girki da duk abin da za a buƙata a girki, ya zo ya kawo matarsa, sai ta zauna ta girka, sai ta kawo masa, ita ce ta ba shi abinci ko shi ba kansa? A zahiri dai ta ɗauko abin ta ba shi, amma kuma aka koma tushe kuma duk shine ya tattaro abubuwan duk shi ya kakkawo mata to haka arziki yake in ka koma gaba ɗaya zaka samu cewa tushen sa duk daga Allah yake saboda duk wani wanda zai zama ya bayar to sila ne shi to wannan sila din za ta sa a kirawo shi mai bayar da arzikin shi ba shi yasa Allah ya ce khairur raziqina shine fiyayyen masu azurtawa idan akwai wani wanda zai sanadiyar arzikinka to Allah shine fiyayye domin shi zai baka ba tare da ya nemi wani abu daga wajenka ba ko godiya ba zai nema ba in ka gode to kai dan kanka ne la in shakartum la azidannakum ka gode kai ne zaka samu amfanin godiyar amma shi ba zai cuci daga wannan ba duk abinda ubangiji zai bamu to ba za mu rage komai daga cikin mulkin sa ba da cin mu da shan mu da sitiran mu ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum 'arid illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa ya ku bayina dukkan ku mai wata ne sai wanda na ciyar da shi ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku dukkan ku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi fastaksuni ku nemi tufatarwa ta oksikum zan tufatar da ku haka nan a cikin wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasaluni la ataitu kull insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki illa kama yanqus mimma indi illa kama yanqus al-mikhyatu idha udkhila al-bahr Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku bayina da a ce na farkon ku da mutanen ku da aljanun ku da na farkon ku da na ƙarshen ku za su tsaya a farfajiya guda daya kowa ya roke ni irin abin da zai roke ni da na bawo sannan bawo kowane abin da ya roke ni wannan ba zai rage abin da yake waje na ba sai kamar abin da allura za ta rage idan aka tsoma ta cikin teku ga tsoma allura cikin teku mai za ta rage a cikin teku babu wannan ma misali ne kawai amma abin ya wuce haka ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqasu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr saboda ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bayarwa ba tare da ya nemi wani abu daga wajen wanda ya bawa ba shine khairur raziqin shi yasa wasu malamai suka ce wannan yana nuna cewa ba'dul khalqi yarzuqu ba'dhum ba'dan saboda sigatut tafdil amma ubangiji subhanahu wata'ala huwa khairur raziqin Allah subhanahu wata'ala ya jingira bada arziki ga wasu daga cikin bayinsa kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yataama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa ko can da yace warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa cewa ku ba su daga cikin abin da Allah ya baku ya dora muku alhakin kula da shi cewa la tu'tusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya danganta bayar da wannan abin na taimako zuwa ga su waɗanda abin yake hannunsu kuma ya kirawo shi arziki wanda yake cewa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shine khairur raziqina duk wanda zai bayar a bayan ubangiji subhanahu wata'ala yake sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai ya rasulullah kana kiransu zuwa ga tafarki madaidaici wato duk waɗannan abubuwan da suka kawo domin su soki abinda ka zo da shi na annabta ko abinda ka zo da shi na alkur'ani su ƙaryata shi ko su ɓata maka suna su jefe ka da wasu abubuwa duk wannan ba zai ɓata maka komai naka ba duk wannan ba zai nuna abinda ka zo da shi ba ingantacce ba ne a'a abinda ka zo da shi shine tafarki madaidaici kuma kai ba wani abu kake nema a wajensu ba ila iyaka kana kiran su ne zuwa ga wannan tafarki madaidaici tad'uhum ila siratin mustaqim kana kiran mutananka ne zuwa ga tafarkin da yake miƙaƙƙe hanya wacce take miƙaƙƙiya dotsar babu kwane-kwane a cikinta duk wata hanyar da take miƙaƙƙiya zuwa ga abinda ake so a cimma to wannan hanya ta fi sauƙin bi komai tsawonta domin wanda zai bi ta zai lamincewa kansa cewa ba zai bata ba saboda miƙaƙƙiya ce za ta tafi har zuwa inda mutum yake targeting saboda haka wannan hanya tana da sauƙin bi wannan yana nuna cewa musulunci addini ne mai sauƙi ba wanda zai kama tafarkin addinin musulunci daidai kuma ya karkace kuma ya zama ya shiga bata in kaga mutum ya shiga rudani ya shiga bata to ya saki hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar al'ummar sa akai taraktukum ala mahajjatil bayda laylaha kana hariha la yazigu anha illa halik nabi ya bar al'ummar sa akan tafarkin da yake fari wato hanyar da take faraqal mai haske daranta kamar rana yake duk wanda kaga yana dimuwa a cikin harkar addini to bai tsaya ya karance shi daga tsotsuwarsa ba bai neme shi daga tsotsuwarsa ta asali ba ita ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan har zai neme shi daga waɗannan madogara guda biyu alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba kaucewa hanya ba Allah subhanahu wataala ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa akan tafarki yake madaidaici innaka la'ala hudan mustaqim Allah ce lalle kai kana shirye kan shiryar da take miƙaƙƙiya hanyar da take miƙaƙƙiya saboda haka abinda kake kai miƙaƙƙe ne hanya ce miƙaƙƙiya don haka abinda kake kiran su zuwa gare shi hanya ce miƙaƙƙiya mai sauƙin bi Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون التي wannan ita ce hanya ta mustaqiman wacce take wato miƙaƙƙiya totar fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kan ku bi wasu hanyoyi daban ba wannan hanyar ba fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da hanyar Allah duk sanda kaga al'umma ta rarrabu an yi wa musulunci a yaga an zama ƙungiya kowace ƙungiya tana ganin ɗayar ɓatacciya ce to lallai an saki hanyar Allah ne da zarar aka saki hanyar Allah to kuwa za a shiga ruɗani za a shiga rikici fattabi'uhu ku bi hanyar Allah ita kaɗai wala tattabi'u subula kar ku bi wasu hanyoyi waɗannan hanyoyin idan kuka bi su fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah subhanahu wata'ala saboda haka hanyar Allah subhanahu wata'ala ba ta raba kan mutane alqur'ani da hadisi ba ya raba kan mutane sai dai ya hada kan mutane bin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai hada kan mutane duk sanda ake so a hada kai to sai an dawo kan waɗannan abubuwa guda biyu su ne igiyar Allah wa tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sai an dawo kan su indai har za a ce kowa ya rike nashi ya bauta wa Allah da irin abin da yake ganin shi ne fahimtarsa wancan ma ya yi irin tashi fahimtar wannan ya tashi bid'ar wannan ya tashi ɓarnar wannan ya tashi kaza kuma a haka kai ya haɗu to duk yaudarar juna ake ba gaskiya ake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna abin da zai haɗa mu shi ne hablullah igiyar Allah ita ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa'tasimu sai ce bihablillah ku rike igiyar Allah ce fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dabi'ar hanyoyi na bid'a shine su kawo rarrabuwa al'umma bata samu rarrabuwa ba a tsakaninta ya zama da wani sashi yana ganin ɗaya sashin ɓatacce ne sai da bid'o'i suka shigo kowace bid'a kowane mai bid'a yana ganin bid'arsa ita ce musulunci هكذا الله سبحانه وتعالى يقول من ذن سقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتشي وانا إتشي هنيا تا سبيلي زامو قدوك إن الله يا أم بچي هنيا دا النبي يكي كي زي فقيت لسيقر مفرد أبو إيني تك بادي يوابا وأن هذا سراطي hanya ce daya amma sauran as-subul wala tattabi'us subul sauran hanyoyi ne qul hadhihi sabili wana ita ce hanya ta hanyar annabi kwaya daya ce hanyar annabi kwaya daya ce dariƙar sa guda daya ce saboda ka ita ce kadai za a bi ta kai ka ga samun abin da kake nema na aljanna Allah subhanahu wataala ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana kiran mutane ne zuwa ga hanya madaidaiciya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryar da mutane wato kana nuna musu hanya da take madaidaiciya al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu jabir yake cewa mala'iku sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci saboda haka sai wasu daga cikin mala'ikun suka ce innahu na'im bacci yake yi sai wasu suka ce a'a idan ne yake bacci amma zuciyar a fadake take sai suka ce to ku bada wani misali ku buga wani misali na wannan ma'abocin naku wato annabi sallallahu alaihi wasallam fadribu lahu mathalan sai wasu suka ce innahu na'im fa qala ba'dhum innal ayna na'imatun wal qalba yaqadan ai bacci yake a'a idan ne yake bacci amma zuciyar a farke take saboda haka sai suka ce masaluhu kama salu rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dara wa akala min al-ma'duba wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dara wa lam ya'kul min al-ma'duba suka ce misalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaman misalin mutumin da ya gina gida ne a gidan kuma ya kawo kabakin abinci kala-kala ya ajiye sannan ya tura mai shela ya je ya yi shela ya ga yawa mutane a zo ga abinci wanda duk ya ansa kiran wannan mai shelar zai biyo shi ya zo ya shiga wannan gida ya ci abinci wanda bai ansa kiransa ba shikenan ya yi wa kansa ba zai samu shiga gidan ba ballanta na ya ci abincin to shi ne sai wasu daga cikin mala'ikun suka ce a fassara masa ya awwiluha lahu yafqahha a fassara masa wannan misalin ya fahimce shi sai wasu suka ce ai bacci yake sai suka ce a idan sa ne yake bacci amma ba zuciyarsa ba sai suka ce misalin sa adda'i muhammad a addar aljanna wannan gida ita ce aljanna shi kuma mai shela din wanda yake kewa mutane a zo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faman ata'a muhammadan faqad ata'a Allah wa man ata'a Muhammad wa man ajaba ad-da'i dakhala ad-dar dakhala al-jannah wa man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah wa Muhammadun farqun bayna an-nas ci wanda yayi wa annabi da'a to yayi wa Allah wanda ya saba wa annabi ya saba wa Allah man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wanda duk ya bi annabi ya bi Allah zaka iya da'awar ka bi Allah in dai baka bi annabi ba wannan da'awar taka ta banza ce zaka iya cewa kai qur'ani kawai ka rike ba ruwanka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to ƙarya kake ba zaka zama mai imani na gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya yarda da risalarsa sai ka yarda da bayanan da yazo yayi wa al'umma dangane da sakon da aka bashi in ka ce kai alqur'anin kawai zaka karba zalla amma bayanin dan sakon ba zaka saurare shi ba to wannan abinda kake da awar ka rike ƙarya ne baka rike shi ba alqur'ani shi yace wa ba'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo yazo muku da shi ku karba abinda duk yace gashi ku karba abinda ya hana ku ku hadu saboda haka wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi Allah ba ta yadda za a yi ba ka taba jin an ce dan hadisi zalla ba ko ka taba ji saboda ai ba zai yiwu ba in dai zaka zama dan hadisi dole ka zama dan alqur'ani shi yasa kitabu wa sunna ake cewa amma wani ya ce shi qur'ani zalla to ƙarya yake ba shi ba alqur'ani ba abin da ya hada shi da alqur'ani sai hayaniyarsa hariya yake kawai da suna alqur'ani yaki bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma ta samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ijma'i akan sa ba sama da shekara 1400 da wani abu yaki wannan amma yana yin nashi yau yana da misalan sa da misalin gida, misalin gona, misalin mota, misalin waye, duk zai iya bayarwa shi. Shi yana da wannan authority din. Amma ya kwace na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ce ya yarda Annabi yayi bayani. To idan Annabi yayi bayani, ina yake bayanin? Ka ce duk hadisan da suke gaban al'ummar musulmi baka yarda da su ba. Kuma ka ce yayi bayani. Bayanin kai ne ya turo kai mana ka kawo mana bayanin nasa? Kana nuna al'umma cewa kai ne yanzu kake kai ne aka turo kai bayanin. Tunda sauran al'umma duk ba su da haƙƙin za su iya ruwaito sahabbai ba za su iya kawo bayanin da Annabi ya musu ba. Tabi'ai ba su ji komai daga sahabbai ba. Shikenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo Al-Qur'ani ya ja bakin sa yayi gum. Bai ƙara cewa komai ba har ya koma ga Allah. Bai ƙara yin wani abu aka gani ba har ya koma ga Allah. Ba a taba ganin wasu ɗabi'unsa da halayyarsa da mu'amalolinsa ba a taba gani ba. Ko kuma a'a yana tai amma sahabbansa duk sun yi buris ba wanda ya damu da hakan. Ba wanda ya damu da abin da Annabi yake faɗa ko yake aikatawa ko mu'amalarsa babu wanda ya damu da wannan. Saboda haka Annabi yana komawa laira kowa ya shiga aikin gabansa ana jiran har sai ɗan Al-Qur'ani zalla yau sun zo su yi mana bayanin. Wani irin wauta ne wannan. Yanzu da za ka zaunar da shi wannan ɗan Al-Qur'ani ɗin zalla. Zai ringa baka tarihin babansa a wata rana sun fita da babansa yayi kaza babansa ya ce masa kaza wane ai wata rana muna zaune da babana yayi kaza duk wannan labarin yana da su ba zai taba cewa tarihin babansa gaba daya ya bace burus ba amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutum ne da ba taba kamar sa ba shi na shi ya bace bat sai na dan tatsini shi kam Allah ya masa gata shi dan tatsini Allah ya samu masa da kyamarori da video da WhatsApp da live abin da me ake ce masa Facebook ana ta killace kayan san shi bayanan sa ga sunan har ma reference yake a koma bayanin da nayi a guri kaza shi nashi Allah ya tsare masa nashi amma na Annabi Allah ya bari ya duya lalace ya bace ko ya shiga hannun wasu miyagu sun yi karerai Allah bai ba wa annabinsa kariya a cikin maganganunsa amma shi nashi an kawo masa abin nan yana da record na abubuwan da ya a baya zai iya gaya maka koma jin karatu na kaza wani irin wauta ne wannan babu addini da yake kunshe da baragada da dimuwa irin addinin tatsini duk sauran hanyoyin bid'a za ka suna da wasu usul da suka yarda da su wasu ka'idoji waɗanda in aka suna tsayawa akan ka'idoji amma shi dan tatsine kawai abin da ya ga dama yake faɗa ya faɗa yau gobe zai shi yasa dan tatsine ko ina ka samu kowanne tatsine akwai tatsinancin sa daban ba irin dauke sa muna da namu a Kano muna da yan tatsinan mu a Kano daban suke da yan tatsinan Katsina daban suke da saboda kowa da yadda ya fahimci alqur'ani Qur'anin kowa yanzu suka ce sallah kowa da yadda yake sallah wani yana yin irin tamu kuma yana da dan tatsini amma ya kasa barin sallolin da muke yi wani kuma dan tatsinin kamar muna mu a Kano ya ce shi gaskiya bai fahimci wannan yadda muke sallah ba alqur'ani bai zo ba to ya ma fi gaskiya shi tatsinancin sa ba ya fi gaskiya in mutum tatsinancin zai gare da Kano da yayi da Katsina in har batan ne to gara wani batan da wani الإمام أحمد يروي حديثي الإمام أحمد طيالسي الدارمي نسائي البزار ابن حبان الحاكم المروزي أشكين كتاب السنة الأجري أشكين لتافن الشريعة اللالكائي أشكين لتافن سا شرح أصول اعتقاد أهل السنة لتفيد دامة سروي حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكتب النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا يا يمن ونزاني وخط عن يمين ذلك الخط وعن شمال ذلك الخط سي وسو زانينكا ا جيفن wannan zanin guda daya da abinna hagu dama da hagu sai ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yace hadha sirat rabbika mustaqima yace wannan hanyar ubangijinka ita ce guda daya ميكي توتر وهذه السبل ولننكو موسى هنيويني على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها كان قوة هنيا أكوي شيطان shine jagorar wannan tafiya yana kira mutane zuwa gabin wannan hanya. Ibn Waddah a cikin Kitabul Bid'a ya fitar daga Muslim Ibn Abi Imran Al-Ash'ari yake cewa wata rana Abdullahi dan Umar ya zo wajen Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana tsaye yana wa'azi yana yi wa mutanensa wa'azi sai ya ce da shi ya Aba Abdurrahman Abdullahi dan Umar yake tambayar Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya Aba Abdurrahman Mas-siratul mustaqim menene tafarki madaidaici sai ya ce tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama fi adnahu wa tarafuhu fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar mu akan farkon sa amma karshen sa yana cikewa aljanna ne wa an yaminihi jawadun wa an yasarihi jawadun wa alaihi rijalun yad'una man marra alaihi ko man marra bihim yace a dama da haunin sa akwai dawakai kan dawakan nan kuma akwai wasu mazaje suna kiran duk wanda yazo wucewa ta kan wannan hanya su suna gefe da gefe suna kiran mai wucewa ta wannan hanya halumma laka taho 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 faman akhadha minhum fi tilka turuq intahat bihi ila an-nar duk wanda yabi kiran su ya kama hanyar da suka ce taho ya hau to zata tike da shi zuwa wuta faman istaqama ala at-tariq al-a'zam wanda kuma ya tsaya akan wannan babbar hanyar ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa intaha bihi ila aljanna ita ce za ta kai shi zuwa ga aljanna sannan sai abdullahi dan mas'ud ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sannan Allah ya ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as-sirati lanakibun lalle wadanda ba su yi imani ba sa yin imani da lahira suna baudewa wannan tafarki da kake kiran su zuwa gare shi wato duk wadanda suke ƙaryata tashi bayan mutuwa to ba sa yadda su bi wannan hanya mai kakkiya wacce take kai su zuwa ga Allah wacce ita za ta kai su zuwa ga aljanna don haka za su kama wata hanya ce da za ta kai su zuwa ga wuta an sifanta su da la yu'minuna bil akhirati don a nuna maka yadda gaba daya suka mai raja'a akan sha'anin duniya duniya ce kawai a zuciyarsu domin a rurinsu babu wata rayuwa sai wannan rayuwar duniyar ita ce kawai banda ita babu wata rayuwa a gaba da za su je su iske ta nan gaba saboda haka wannan yasa ba sa jin tsoron Allah subhanahu wataala ba sa jin kiran annabi sallallahu alaihi wasallama suke kauce ma wannan hanya al-allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala yana da magana da yayi akan waɗannan ayoyi da ayoyin da suka gabata a wannan sura wanda insha Allah zai zama matashiyar karatun mu gobe abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh